sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, Isra'il ta kai wani sabon farmaki ta sama ce Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin talashi ta kokun kakkaɓe ikon kungiyar Hamas. Kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta ce ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka. Ha kuma za a ji cewa an kashe wani dan jarida gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bada agaji ta Red Cross ta yi kira ga Isra'ila da Hamas da su tsagaita wuta.
Lalle ne a tsagaita bude wuta don cimma jami'anmu su iya zuwa taimaka ma mutanen nan da rigingim ko yaƙe-yaƙen ya shafe su.
Bayan nan za ku ji cewa kungiyar al'umma kudancin Kaduna bangaren mata sun yi kira ga hukumomi da su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar da suka sace su shekaru biyu da suka wuce.
Gaskiya gwamnati da ta hawo tana kokari amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na hudu da muhawara tsakanin jami'in NNPP da APC kan hukuncin zaben gwamnan Kano. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da talashi ta kofin kakkaɓe ikon da kungiyar Hamas ke da shi a yankin Falastina da ke gabar tekun Bahar Rum, yayin da aka jirge sojojin Isra'ila 300,000 a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi amma za a samu nasara ga Isra'ila ga Yahudawa da kuma ɗabi'un ƙasashen biyu da suka yi imani da su. Babban jami'in diplomasiyya Amurka ya tabbatarwa da galan ci gaba da goyon bayan Amurka. Dubban ɗaruran Falastina ne suka yi biyayya ga umarnin Isra'ila na ficewa daga arewacin Gaza zuwa rabin kudancin zirin. Rikicin jin kai yana ƙaruwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken mamayar Isra'ila. Babu abinci, babu man fetur ko ruwa tun ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma, kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankalin ya tashi biyo bayan yaƙin Isra'ila da Hamas aka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da kungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon bayan kwanaki ana musayar wuta. Akwai fargaba cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke mara baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Isra'ila da Hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006 wanda ya ƙare a kunnin doki. Ministan harkokin wajen Faransa ya isa birnin Beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar Lebanon kan rikicin kan iyaka. Da alamu farmakin da dakarun ƙasar Rasha ke kaiwa a birnin Adivka mai matuƙar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, inji jami'an Kyiv a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 5 daga wurare 4 a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwantar da har-harar har 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. Kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine ya yi gargaɗin cewa Rasha na fatan kutsa cikin tsaron Ukraine da ke yankin Kufiyansk Liman a gefen daga arewa maso gabashin Ukraine. Hotunan faifan bidiyo da sojojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar janar Oleksandr Sirinski yana shaida sojojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin Ukraine ya yi ƙamari sosai a 'yan kwanakin nan.
To madalla an jima kadan Sir Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a wani mataki na ba saban ba kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent sun yi Allah wadai da harin da kungiyar Hamas ta kai kan Isra'ila sai da kuma kungiyar ta yi kira ga sojojin Isra'ila da su dakatar da hari akan zirin Gaza garin yadda fararen hula da marasa lafiya ke jinjiki ga dai tattaunawar da wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin yayi da kakakin kungiyar ta ICRC a Nigeria Aliyu Dawobi akan sanarwar da kungiyar ta fitar
makasudin fito da wannan kasida shine domin bukatun muna ganin suna karuwa ne kullum akwai bukatuwan a taimaka ma fararen hula da suke tashi daga daya yanki su koma daya yanki da suke neman ma inda za su je makasudin fito da wannan domin a samu a warware abubuwa a ga yanda za a taimaka ma waɗanda wannan yaki ya shafe su wanda su kuma ba su da hannu cikin tashin yakin wannan shine makasudin da yasa muka fito da wannan kasida daga ofishin mu dake cikin kasar Isra'ila.
To ne irin matsala ne yake fuskantar kungiyar ICIC a yankin Isra'ila da kuma musamman yankin Gaza.
Babban matsalan da ta shafe mu yanzu shine yawan bukatun da ke ciki a wannan yanki. Shine babban matsalan da muke fuskanta da kuma yadda zamu yi mu ƙara ƙarfin aikin mu domin ya isa ga fararen hula. Na biyu shine lalle ne a tsagaita bude wuta don cimma jami'an mu su iya zuwa sai makama mutanen nan da rigingim ko yaƙe-yaƙen ya shafe su wannan shine amma babban matsalan da muka yi fama da ita kungiyoyi irin namu ma su ma an ce su bar wannan yanki to kaga wannan ya saba ma dokokin yaƙi na duniya saboda haka ba za mu kalli wannan ba sai dai mu yi kira ga dukkanin bangarorin da ke yaƙi cewa lalle kungiyoyi irin namu a tabbatar ba ta ba su ba lalle fararen hula ya zamana an kiyaye su ba ta ba su ba domin ba su cikin yakin da ake yi wannan haka dokan yaki ta duniya ta fara game da irin wayannan yaki-yake kungiyar mu ta Red Cross ta kasa da kasa ta damu sosai da yawan al'umman da wannan abin ya shafe su kungiyar mu ta damu sosai da rashin magunguna da rashin abinci da rashin ruwan sha da ake fuskanta a wannan wuri dole ne a ce al'umman fararen hula sun sami magunguna sun sami abinci da sauransu saboda haka muna bukatar lalle-lalle kungiyoyin su tabbatar sun tsagaita bude wuta a ba mu haƙƙi mu shiga mu taimaka wa wayannan mutane da suke fama da yunwa da kishirwa da kuma rashin magunguna har-harin da aka kai wa Isra'ila da kuma garkuwa da mutane ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya na biyu murnin da kasar Isra'ila ta bayar cewa dukkanin mutane su bar wannan ziri na Gaza har da kungiyoyin ba da agaji na gaggawa shi ma ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya saboda haka wannan ya tsorata al'umma da dama ya sa yanzu bukatu suna da yawa a wannan yanki na zirin Gaza al'umma suna da tsoro suna neman su gudu su bar wuraren ba su san inda za su ba da sauransu
Malam Aliyu Dawabe kenan kakakin hukumar ICRC wato kungiyar bada agaji na kasa da kasa ta Red Cross da kuma Red Crescent a Nigeria inda yake tsokaci game da sanarwar da kungiyarsu ta bayar a kasar Isra'ila inda ake faman rikici ko yaki tsakanin sojojin Isra'ila da kuma ƴan kungiyar Hamas a yankin zirin Gaza Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
kakakin kungiyar ICRC a Nigeria Aliyu Dawobi kenan a hira da Babangida Jibrin ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Salfiya da adana labaran duniya kashi na biyu
an kashe wani dan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci dake Mogadishu inji ƴan sanda Abdul Fatah Muallim Nurki wanda ke aiki a gidan talabijin na Somalia Cable ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky dake kusa da gidan tarihi na kasar da misalin karfe 9 na dare ne wani dan kuna bakin wake na kawada ce ta yadda ba mai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abincin na Blue Sky dake gundumar Bond Hair inji ƴan sanda a Mogadishu wato kawarjis ko kuma masu bin addini kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin kungiyar Al-Shabab A daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar karancin abincin mutane da na dabbobi a wasu sassan jamhuriyar Nijar, al'ummomin yankin sun kuka ga wata sabon matsala da suka ce ta addabe su ta yawaita faro wutar daji akai-akai. Wakilinmu Mansur Sani ya haɗo mana da wannan rahoton.
Wallahi wannan wuta yana kawo mana matsala sosai-sosai, saboda ciyawa inda ya hito nan na shika kama da wuta, kenan yana kama mutane matsala tun da dabbobi suna rasa abin da za su ci. Wannan babban matsala ne wajen mu makiyaya nan cikin yankin namu na Jihar Pastoral. Ya kamata a ce mutane su dora kiyayewa, a dora share wurare inda za a safka, ba sakaci da asana ga yara kanana.
Komandan Ila Bukari, ɗaya daga cikin hukumomin da ke kula da muhalli a wannan yanki, ya yi bayani.
Kaga wannan wuta ita ce ta uku a wannan shekara ta bana a cikin gundumar Darmo. Ta farko mun same ta a wani dajin nan da ake cewa Dornage, mun kai asara eka 14.81. Ta biyu muka same ta a cikin kominikin Gadameji, ita ma ta lakume mana ciyawa girman eka 58.66. Ta uku ta lakume mana eka 1652.
Kawo yanzu da nake hada wannan rahoto, makiyayan wannan yanki na ci gaba da jiran tallafin abincin dabbobi daga gwamnatin soja don tsirar da fasashen su da yanwa ke iya yi wa illa. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Bayan ɗaya bai tsammani kan wasu mata da yara sama da 17 da 'yan bindiga suka sace a garin Kacuwe da ke jihar Kaduna shekaru biyu da suka wuce. Labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sacen ya sa ƙungiyar al'ummar kudancin Kaduna ɓangaren mata kiran hukumomi su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar yanzu. Daga Kaduna, wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana rahoto kan yadda aka kwashe shekaru biyu waɗannan mata da yara na hannun 'yan bindigar ba tare da an kubutar da su ba.
Shekaru biyu kenan a irin wannan wata na Oktoba a shekarar 2021 'yan bindiga suka afkawa garin Kacuwe da ke jihar Kaduna, inda bayan kashe wasu magidanta kuma suka yi garkuwa da mata da yara. Shugabar ƙungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna, wato Sokapo ɓangaren mata, Madanji Mutu Katarma, ta ce dabadin sabon labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sace da suka samu kwanan nan ba to su sun ma yanke ƙaunar haɗuwa da waɗanda aka sacen baki ɗaya.
Shekara biyu kenan su ma sun gudo ne daga wurin, sun zo sun kafa ƙauye wajen. Aka shiga garin nan aka kashe dukkan mazan garin, an kashe mutum sa sa shakan har sun shi a sa fito a sa wuta. To sai aka kwashe dukkan mata da yaran aka shiga daji da su. Da tun lokacin sai da suka kai kamar watanni aka rilizi mata guda biyu su je su ce a nema kuɗin aikawa, zai aika da kuɗin banda duka mazajen an kashe. Har yanzu nan da nake maka magana, ɗayansu ta haihu, to suna nan duk da babyin a wajen. Da yanzu nan it was just day for yesterday, ɗayansu ta yi ciwo sunanta Kauna, ashe ta yi ciwo ta mutu a wajen. Mun ji labarin nan ran sati ne, sai yanzu su 14 suka rage da jaririn kenan.
Amma kuna da tabbacin yanzu suna raye?
Ɗayan ne kawai aka ce mata mutu.
Ƙoƙarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Kaduna dai ya ci tura. Musamman ma dai da yake har yanzu sabon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna bai shiga ofis ba. Amma dai su masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin Kumaitaya na ganin a gaskiya akwai damuwa.
Zai yi wahalan gaske irin waɗannan mutane da suka shekara biyu wajen 'yan bindiga a ce daga ƙarshe an iya karɓo su. Duba da cewa iyayensu maza waɗanda su ne dama ya kamata su fafutuka su samu abin da za a samu a haɗa a karɓo su, 'yan bindigan nan sun kashe su kafin su kwashe waɗannan mata su tafi da su. Na biyu, abin da hakan yake nunawa shi ne ita gwamnati wato a ɓangarenta kamar ta ma bar abin ya shuɗe a ce kara biyu, kusan yanzu sun riga sun zama su ma kamar 'yan gida a wurin wannan 'yan bindiga. Duk da haka a yanzu tunda har Allah ya sa an samu labarin suna nan dare, to ina gani yanzu abin ya rage ne ga gwamnati ta yi kokari ta bi duk hanyoyin da suka kamata ta yi amfani da jami'an tsaro a ga an karbo su an kubuto da su tunda an samu bayani inda suke. Amma da zahirin gaskiya abu ne wanda zai wahalan gaske ma a ce mutanen nan yanzu sun da za su iya zama cikin 'yan uwansu tunda da yawan suka ce ta ba magane su za a yi ba.
Yanzu dai labarin mutuwar marganya kauna ya sa ƴan uwan mata da yaran da aka sace sun fara nuna bukatar ganin gwamnati ta dauki matakin ceto waɗanda suka rage a hannun ƴan bindigar kawo zuwa yanzu. Inji shugabar kungiyar ta sokafa bangaren mata Madanje Mutu Katarma.
Gaskiya gwamnati da ta hawo tana kokari amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa inda za a taimake mu kagan kamar wayancin mutanen nan da suna cikin daji sun shekara biyu din nan ruwa kansu sanya kansu zufa everything wallahi da yarin nan bata samu tayi waya ta faɗa ma wacce can ta rusu ba we didn't know they are like they are not alive ba mu sani ba so inda akwai inda za a yi a taimaka mana national internationally a taimake mu da security
hararen yan bindiga da garkuwa da mutane da yana cikin manya-manyan matsalolin yankin arewa maso yammacin Najeriya sai dai kuma wasu na ganin tun bayan samun sauyin gwamnati a jihar Kaduna an dan samu sauki abin da yasa wasu al'umar ke ta addu'ar Allah yasa dai matsalar ta tafi kenan Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
amma da rin shi gindin jikar fona yake kombo sai yayi 97.2 shi gindin jikar ka sai kace 2.2
mala ajo da gurawa karke fada abin dalila kai fada al'umma kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki daya
amma ku kuma an roke jami'an gwamnati kuma suna wa alƙalan nan fa barazana
ya ba mai musu barazana ba sai kai ya baka yi musu yake kuma ne na mamaki ba ka ga mutum ne mai zalunci ba ka wada ba
yanzu ku ci gaba da musu barazana kenan
to sai ai ba ku ci zo ci gaba da musu barazana kai kwa ya zo zo hiyo zalunci mu ai zo mu ci gaba da musu barazana har sai su tafi da gaskiya
shi abin da suka dauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba ai mata burga ba ai mata barazana
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya a yau ne zamu kawo muku kashin karshe na muhawara da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kuriye shirya mana dangane da asaran kujerar gwamna da jam'iyyar NPP ta Konkosiya ta yi wacce ita APC ta kwaci wannan kujera din wannan muhawara mai zafi dai kun san an yi ta ne tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano din wato Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kusur jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishinan ayyuka a karkashin gwamnatin Ganduje Honorable Muntari Ishaq Yakasai to wannan kashin na ƙarshe shi ma ya kunshi batutuwa da dama da kuma tambayoyi da dama kamar wannan
Hashimu Suleiman Dugurawa
a ina zai kai Ibrahim
NPP ta ce za ta daukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun dora da ayyukan ku ba ku girgiza ba ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce a kun rasa aikace-aikace nan naku ba kwa tunanin mu ko ba su
na farko dai muna godewa Allah da shi kansa malamu tarihi ya faɗa da kansa cewa Ganduje shi karasa aikin gada sama ta Murtala Muhammadu amma abin da mun tafa sun tafi ai muna tare da shi Ganduje karasa na aikin kombo sai yayi 97.2 shi Ganduje ya karasa kashi 2.2
mala ajo da gurawa karinka faɗa abin dalila kai faɗa al'umma Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki
daya sun da kike tsaya da kudin makaranta kai ka shaida ne mutari mun je Konkosiya Foundation muka biya wannan kudi sannan muka sake zakuro yara 375 muka sake biya musu kuma cikin ikon Allah kika saka mu karfin sun dawo duk wanda kaje ka shiga wata da kudi kai ka san me zaka yi da kudi kuma mu amma dai mu ne ke takwa da kuma kai da duniya a gidan gwamnati amma dai mu ne musulmi mu kwanaki mu ma a rayuwa mu za ka yi da riki domin ba za mu wuce lani ko da Allah ya yi wa mana ko ku da kuka rubu ku da littafin ku ba mu mutuwa ba ku kai dimin da'ima ku ku sai amma dai mulki
dubura kun ce za ku je kotun dauka ga kara kuma ta kama ma har kotun koli za ku je yanzu magana ita ce cewa wanda fa kai kara shine yake da nauyi akan sai ne kare abin da yake korafi akai kun ji ba kenan
ai bari ka ji Fala Ibrahim wannan kara da muka daukaka ita ce bimun da'imin domin a taba yin irin wannan a jihar Rivers inda aka hana wuce ya samu gwamnati a irin wannan kotun ya tafi appeal suka sake hana shi amma zuburin ko saboda su gogaggu ne sun san jira su sa abin da suke suka ce zo cigaba sai da shekara takwas ina gwamnati irin wannan ya faru a jihar Ocun ba excellency a dalilce shi ma an kwace musu gwamnati ya tafi kotu yake ban yadda ba aka ji tarabunan aka ce ba ya faɗi ya tafi appeal court aka ce an bashi suka ce ba za ku ba suka tafi zurgo sake tabbata ba sai aka ina tabbatar da al'umma jihar Kano NJP NNPP da masu kishi jihar Kano musamman dalibai musamman matafa musamman mata da muka da musu da arhuru jihar wa kyauta magani kyauta maganin malaria kyauta wannan abubuwan da muke na alheri muna so su ne da shi da sunan maza da zalama Allah ya kare azzalumai da zalumai
amma ku kuma an roke jami'an gwamnati kuma suna wa alƙalan nan fa barazana
ya ba zai musu barazana ba zai kariya ba ga yi musu yi kare kuma ne na mamaki bala ka ga mutum zai mazalinci bala ka faɗa ba ba ka fa hukunci ai na faɗa na ce yanda aka tuto ɗan zanda idan mu an farin kaya da sojoji tirela tirela ka da wahala ba ai mana saji ba ko ga shi ai
yanzu ku ci gaba da musu barazana kenan
to fa ai ba ku ci zamu ci gaba da musu barazana kai kwa ya zamu zo hiyo zalunce mu ai zamu ci gaba da musu barazana har sai sun tafi da gaskiya domin mu gaskiya ce ta kawo mu kuma ita muke fatan tabbata da kuma muna koyi kira a gare ku din gaskiya domin ba wannan rayuwa ko ta
mu tare ka sai to ya shari'a ta kasance kenan ga shugaban yana na fifi ya ce za su gaba da yiwa alƙalai barazana kamar yadda aka ga wani jami'in gwamnati ko da yake gwamnati ta dauki mataki kuma ta nesanta kanta da shi
kanzu gashi ya sake faɗa shi shugaban jami'a bane ba gashi ya sake faɗa su abin da suka dauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba ai mata burga ba ai mata barazana magana ce ta hujja magana ce ta ka'ida magana ce ta doka magana ce ta tsarin kasa sai da aka tsarin mulkin kasa abin da ya faɗa idan sun bi shi sun je sun kare wannan abin da ya fito hukunci kuma shine ba zancen maganar ai mutu ko ai rai magana ce ta in kana da gaskiya ka tsaya ka kare gaskiyarka in baka da gaskiya ka tsaya ka bi abin da gaskiya ta zo da shi shine kawai magana ta gaskiya sai da aka mu ba yan ta'adda bane ba mu ba masu tada tare tsoro da bane ba mu ba masu neman tashin hankali bane mu ba mu da kundi na ciyawa a cikin tsarin mu kullun tsarin mu na magana ce ta gaskiya magana ce ta hujja magana ce ta abin dogaro sai da aka da su muka dogara kuma lokacin nan da muka jira Allah ya kawo Allah muka nema lokacin da aka ce mun fadi zabe shi muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma da muka faɗa ba a baki muka faɗe ta ba mun faɗe ta har a kashin zuciyar mu amma wannan kuma ya bada dama tunda in an cuce ka ko a shari'ar musulunci ko a musulunci akwai shari'a nan an zalunce ka kaje ka nemi haƙƙinka masu shari'a wanda suka san ilimin shari'a su bi bibiya abin nan in kai ba daidai ba su hukunta su gyara maka in an yi ba daidai ba su gyara in an maka daidai ma mu zalunce ka su kwato maka haƙƙinka sai da aka muka tafi muka je muka kai kara muka bibiya al'amuran nan kuma gashi Allah ya kwato mana ya kuma tabbata
Asimu Suleiman Dugurawa menene sakonka na ƙarshe
a gaskiya na gode mu tare shi gaskiya da ya faɗa halayen mu yace mu ba yin ta adda bane ko ba mu hargagi ba mu zalunci domin in ta'addanci na ƙarshe ai a kawo mu dubuci gwamna an musu tukur a bayin jama'a saboda neman haƙƙin mutane a kawo mu ke mu shi gwamna a batun dan takar gwamna a cikin mota an kama shi saboda ya yi zalunci a kawo mu shi ga wurin su yana sun koma da la kunki kunki tun daga azuba har fado gari ko fado rana a kawo mutumin shugaban su yana gwamna yana sai da makabarta yana gwamna yana sai da mutunta yana gwamna
sai ne mun kusan zuwa ƙarshe menene sakonka
kota na shine muna kira ga al'umma su ci gaba da tamu da addu'a ita ce muke bukata a wannan lokaci musamman ɗan jihar Kano ɗan Kwakwasiya ɗan jam'iyyar NNPP wanda suka gudanar da rana da ba suka kura su aka zo aka yi musu wani ɗan hukunci ya su yi addu'a Allah ba goyon bayan zalunci kuma Allah ya tabbatar mana da gaskiyar mu da muka ci zaɓe Allah ya dawo mana da mu da muka ci zaɓe mu ci gaba da aikin alheri kuma muna kira da dukkansu da suke wannan ikirari cewa za su kai ƙara amma mun ɗauka ƙara suna ganin mun bai ba mun san mai ka'ida ina ka'idar ta wuce dan takar gauna mai ce baya so domin Allah ba ya baki ba ko kuma ku ku ce ku yadda ba ina ka'ida da ta wuce mutane su yake ku ba ta kaunu ku ba majin na qur'a duk kan yin tafi da au a jahohi da yawa ba inda ka samu majin da dubu akwai inda magana ma da ci qur'a da ni an ba shi qur'a ba kuma wanda ya kariya a qur'a amma mu kada ku da qur'a ɗari talatin da takwas da wani abu saboda tsawon bakin Allah da farfasa da zurmi a sa abin duniya ku kai ka saka ku ci su kunje ko ku je ku wasu dabarun ku na gangan da gangan ci Allah baya goyon ba mu ko ba da ku da fara ba in Allah ya gaza mu da kokarin kuma mu kwatura ki mu ci gwala
mu tare haka sai me sakon ka na karshe
to ina zan kafa mun fadi sakon na karshe kamar yadda ya fara fada cewa gwamna ya sai da makabarta ya sai da makaranta ya sai da waya sai da waye duk abin nan da ya fada kafin gwamna Ganduje ya sai da mai girma da Tarabi Musa Fanko sai fara inda da lokaci da zan ga maka wuraren da konko sai ya siyar sai da aka in siyarwa ake shi ya fara siyarwa sannan Ganduje ya zo ya dora sai da aka ina sai da tabbatar maka da cewa wayannan abubuwa na san ja hankalin al'ummar jihar Kano cewa su kwantar da hankalin su wannan abubuwa da suka taho Allah ne yake kallon al'ummar jihar Kano Allah ne yake kallon masabar jihar Kano abinda mutanen Kano suka gada shekara da shekaru shekara dubu kasuwanci an zo an rusa in Allah ya yarda da Tanasir Yusuf Gawuna zai dawo da wuraren da aka rusa zai tabbatar da mamallaka wurin nan na hakika zai ba su dama su gina wuraren su kuma ina tabbatar maka da cewa harkar kasuwanci za ta dawo a jihar Kano ina tabbatar maka da cewa mutunci da martaba da zaman lafiya zai dawo a jihar Kano mu ba ƴan ta'adda bane ba mai wa alƙalai wato burgada barazana ba mu dauki makamai muna yawo a social media muna cewa alƙalai za mu kashe su in ba su kaza ba mu abin da muka ce in alƙalai sun yi abin da ya dace falilallah ba ci ba bayan nan akwai wata rayuwar sai da haka ina jan hankalin mutane na a zauna lafiya ina jan hankalin har su ƴan kwankwasiya kada ai amfani da jahilcin su a zo a kawo dalilin da zai kawo tashin hankali a kawo dalilin da zai kawo rashin zaman lafiya a kawo dalilin da za a rasa jini a kawo dalilin da za a rasa rayuka a rasa laifa wannan ba tsari bane ba ko ba mutunci bane an ce ma sun ci zabe amma suna farfasa wuraren mutane suna lalata al'amuran mutane wannan ba an ce sun samu kenan ballantara an ce ba samu ba
to gaishe kuma malamai to kamar yadda muka faɗa wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara mai zafi da ta gudana tsakanin shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kosar jam'iyyar APC kuma tsohon commissioner a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje wato honorable Muntari Ishaq Yakasai muna godiya ga su baki namu da kuma shi wakilin namu na Kano Mahmud ya shirya wannan muhawara din ya kuma aika mana ita muka watsa muku ita sai Allah ya kama rana wa tewu muke fatan mu da muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya mun bar ku lafiya Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington
to madalla a ga da Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
a takaice Israel ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin talashi ta kobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasina da ke gaɓar tekun Bahar Rum yayin da aka jirge sojojin Isra'ila 300 akan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa a daya bangaren kuma ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sunan sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin tashin hankali wato ya biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba matakin da kungiyar Hezbollah ta dauka a ranar Litinin na nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargaba cewa Hezbollah mai karfi da Iran ke mara baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi da alamu farmakin dakarun kasar Rasha ke kaiwa a birnin Adivka mai matakar muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an Kiev a ranar Litinin dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 5 daga wurare 4 a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata idan aka kwatanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar Vitali Barabash shugabar hukumar birnin an kashe wani dan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu a cewar ƴan sanda
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 da chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da yake na gabatarwa sai kuma Daji Balawi da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC